Sa na murya Amurka ke magana akan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama sace kai tsaye ta tashin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a normal da lord da kuma niya haka kuma na iya samun alfa radio na kuma si dake kasar Ghana su ko masu na'uran computer duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu ne akan voahausa.com ko kuma sashihausa.com Masare assalamu alaikum barkamu da haka barkamu da saduwa da ku yau Laraba 3 ga watan Oktoba na shekarar 2018 Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC da Safinatu Sada Sodangi da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanin labaran
Wata babbar kotun Majalisar Dinkin Duniya ta umarci kasar Amurka da ta dage takunkumin da ta dora wa kasar Iran. Kayayyakin taimakon gaggawa a hankali suna isa tsibirin Sulawesi dake kasar Indonesia ta tsakiya wanda girgizar kasa da guguwar tsunami suka yi wa barna. Shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu ya bayyana wa muryar Amurka yadda hukumar EFCC da hukumomin tsaro a Najeriya suka hada karfi don hukunta duk wanda aka samu da sayar ko sayan ƙuri'arsa.
To karin labaran kenan a cikin shirin za ku yi cewa wani jami'ar APC ta Najeriya mai mulki a Najeriya ta tabbatar da zaben jihar Lagos da ake tattakaddama a kai.
There was no election, not even accreditation. I mean, quote where I was yesterday.
Yace ko kadan ba a gudanar da wannan zabe ba a inda na sa ido.
Har kuma a jamhuriyar Kamaru wasu 'yan kasan ne suka bayyana takaicinsu na hana kasashen Turai shiga kasar domin sa ido a zaben da za a yi a ranar Asabar mai zuwa idan Allah ya kai mu.
Game da hana wato kungiyoyi su zo su samu su kasance su ma sun jefa idan su domin ganin cewa an yi adalci gaskiya wannan ba ya adalci.
To haka kuma za mu kawo muku rahoto akan rikicin da ya barke a jihar Zamfara sakamakon zaben tsayar da dan takarar gwamna sai kuma shirin himma ba ta garago wanda zan gabatar amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Wata babbar kotun Majalisar Dinkin Duniya ta umarci kasar Amurka da ta dage takunkumin da ta dora wa kasar Iran waɗanda suka danganci magunguna, abinci da karafunan gyaran jirgi a wani mataki na baya-bayan nan a shari'a akan matakan da gwamnatin shugaba Trump ta dauka akan kasar a farkon wannan shekarar. Iran ta kai kukanta gaban kotun kasa da kasa akan wannan mataki na Amurka da sake kakaba mata takunkumi wanda a da aka dage a karkashin yarjejeniyar nukiliya ta kasa da kasa ta shekarar 2015 da yake ta ka'idar yarjejeniyar shekarar 1955 da aka kulla tsakanin Amurka da Iran. Kotun a hukuncin da ta yanke a yau Laraba ta ce takunkumin Amurka akan Iran zai iya kawo hadari ga kariyar jiragen sama a Iran sannan kuma matakan da suka shafi kayayyakin abinci da magunguna da kayayyakin asibiti na iya kawo illa ga lafiyar jama'ar Iran. Hukuncin ya umarci Amurka da a dole ta kowace irin hanya da ta zaba ta cire duk wata matsala da za ta shafi shigar da waɗannan kayayyakin cikin ƙasar Iran. Kayayyakin taimakon gaggawa a hankali suna isa tsibirin Sulawesi dake kasar Indonesia ta tsakiya wanda girgizar kasa da guguwar tsunami suka yi wa barna suka kuma kashe fiye da mutane 1,400. Shugaba Joko Widodo ya ziyarci ma'aikatan gaggawa a garin Palu wanda girgizar kasar ta fi wa illa a yau Laraba wanda shine ziyararsa ta biyu tun lokacin da bala'in ya faru. Mazauna garin sun nuna bacin ransu akan tsaikon gwamnati wajen kawo gudunmuwa akan wannan iftila'i da ya shafe su wanda ya sanadiyar mutane suna balle shaguna suna satar abincin da za su ci tsaftataccen ruwan sha da sauran kayan masarufi. Shugaba Widodo ya bada umarnin ansar taimako da kasashen Italy zuwa ga Sulawesi. Ministan tsaro Wiranto wanda shugaban ya nada da lura da rarraba taimako ga waɗanda iftila'in ya fada bawa a ƙarƙashin ikon mataimakin shugaba Yusuf Kalla ya bayyana a wani taron gaggawa jiya Talata cewa ya samu taimakon jiragen sama daga wasu ƙasashe. Lokacin zabe yana karatowa a Najeriya, a saboda haka ne hukumomin tsaro a Najeriya tare da hukumar EFCC suka hada karfi domin hukunta duk wanda aka samu da laifin saye ko kuma sayar da ƙuri'arsa. Shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu shi ya bayyana haka a wata hira a lokacin da ya rako shugaba Buhari halarta babban taron Majalisar Dinkin Duniya.
To ai already yanzu abinda aka yi a Oshindumma mun yi monitoring irin unusual transaction da akai mun yi ma gudun kudade lokacin wannan election last week da week din nan. So but mun koma gida zan fito muku da details din kudi da akai, muna monitoring kuma za mu tsaye da wannan abu.
Eh to kuna monitoring din ina so
kuma kin san kin tuna da mai karba da mai bayarwa duk suna ciki.
To a saboda haka kuna aiki ne da wasu hukumomi ko ko?
Muna aiki da the law enforcement agency kaman police, because mu ba mu da yawan da zamu yi wannan abun, amma mun yawan da muke da shi zamu san kobo dayan aka cire account zamu sani through banking transaction. To muna nan zamu yi exposing nasu kawai, amma in a ce action da ya faru a nan polling booth din, to muna hada kai da 'yan sanda cewa duk abun da akwai kisan su ma suna da nauyin wannan prosecution din, ba za mu hada kai mu ga yadda za mu yi aiki, amma muna monitoring all the movement na kudaje.
Kungiyar agaji sun koka akan shawarar kasan Burundi ta yanke dakatar da ayyukan kungiyoyi masu zaman kansu na taimako duk da korafin da ake da akwai na cin zarafin bil'adama da ke da kai a kasar. Wannan mataki da majalisar tsaron kasar ta dauka na tsai da kungiyoyin wanda suka hada da Doctors Without Borders da kuma Catholic Relief Services wanda dukkansu suna bayar da taimakon jinya ga mutanen da ke matukar bukatar taimakon a kasar. Tashin hankulan siyasa sun andabi kasar Burundi tun shekarar 2015 a lokacin da shugaba Pierre Nkurunziza ya bada sanarwar sake neman zabe karo na uku, inda ya kunnan uwar shegu da masu suka da suke cewa kundin tsarin mulkin wa'adi biyu ya bashi. Tun daga lokacin jami'an tsaro da matasan jam'iyya mai mulki suke auna 'yan adawa da waɗanda suke zaton masu hamayya ne da kame ko fyaɗe, azabtarwa da kashe su, a cewar kungiyar Human Rights Watch. Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mai ɗakin shugaban ƙasar Amurka Melania Trump ta ci gaba da ziyarar mako guda da ta kaiwa wasu ƙasashen Afirka a yau Laraba. Mrs. Trump ta raba barguna da kayayyakin wasa ga jarirai da iyayensu a wata asibiti da ke babban birnin Ghana ta Accra jim kaɗan bayan isar ta jiya Talata. Uwar gida Melania za ta yi amfani da ziyartar ta a ƙasashen Ghana, Malawi, Kenya da Masar don faɗaɗa da kuma inganta shirinta mai taken ka zamo gwarzo a duk abin da ka sa a gaba, dabarar da zai mai da hankali akan inganta rayuwar ƙananan yara da lafiyarsu. Gwamnatin Trump ta buƙaci a rage shirye-shiryen taimakon jin ƙai da Amurka ke yi a nahiyar Afirka a kasafin kuɗin da ta gabatar, to amma Majalisar Dokokin Amurka ta hana aiwatar da wannan mataki.
Safina Tsar Sudan kenan kuka saurara da cikakkun labaran duniya. To bari mu bude taskar rahotannin namu da rahoton tabbatar da zaben tsayar da dan takarar gwamnatin jihar Lagos wanda aka yi ta gutsurtsoma a kansa. Ga Babangida Jibrin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Dan da farko dai a jiya Mr. Clement Eberi ya bayyana cewa kwamitinsa bata san da zaben da aka gudanar a jiyan ba, inda ya bayyana dage zaben. To sai dai kuma fadin haka yake da wuya shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Adamu Oshomole bayan ya gana da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bayyana cewa jam'iyyar APC ta amince da zaben da aka gudanar a jiya a jihar ta Lagos. Bayan wannan ne kuma shugaban jam'iyyar a jihar Lagos Mr. Tunde Balogun ya sanar da cewa Mr. Jide Sanwo-Olu shine ya lashe wannan zabe. Ga dai Mr. Clement Eberi da sakamakon zaben da bakin sa.
Governor Akinwumi Abude 72,901 votes. The other parent, Babajide Sanwo-Olu, scored 900 970,851 votes.
Mr. Eberi ya bayyana cewa hukumar Ambo da ke zama gwamna mai ci a yanzu ya samu kuri'u 72,901, inda kuma dan takara Jide Sanwo ya lashe wannan zabe da kuri'u 970,851. To sai dai kuma tuni bangaren gwamna hukumar Ambo suka musanta cewa an gudanar da zabe a dukkanin shoyin jihar ta Lagos, kamar yadda daya daga cikin wakilan shi ya shedawa ɗan jarido mai suna Tunde Bank Anthony.
I was on the field yesterday. There was no election, not even accreditation. I mean, quote where I was yesterday.
Yace ko kadan ba a gudanar da wannan zabe ba, a inda na sa ido kuma akwai shedu da bidiyo da ke nuna hakan, dan kuma ana son demokradiya ne, kamata yi a yi demokradiya na gaskiya. Lamarin nan ya wuce gaban Ambode, abu ne na mutanen jihar Lagos, kuma kamata yi a mutunta wanda suka zaba. Abinda yanzu ba a sani ba dai shine ko gwamna Akume Ambode zai dauka kara game da sakamakon wannan zabe, ko kuma zai fice daga jam'iyyar APC kamar yadda ake rade-raden zai yi. To sai dai kuma wata majiya mai tushe ta kusa da majalisar dokokin jihar Lagos, wanda tun farko suka kada ƙuri'ar kin kauna gare shi tare da goyon bayan Jide Sanwo Olu, na cewa muddin gwamnan na jihar Lagos ya yi girin barin jam'iyyar ta APC ko dauka kara, to la shakka za su dauki matakin tsige shi daga kan mukaminsa. Baban Yaji Fran, murya Amurka daga Lagos.
To har yanzu dai akan zaben fidda dan takarar gwamna, amma wannan karan a jihar Zamfara, inda rikici ya barke sakamakon wannan zaben. Ga Murtala Faruk Sanina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasar Jamhuriyar Kamaru, Elecam ko Election Cameroon, ta bayyana cewar ta shirya tsaf domin gudanar da zaben shugaban ƙasar da za a gudanar da zaben ranar 7 ga watan Oktoba 2018 din nan. Jamin
har kawo yanzu ba so ba gudanar da zaben fitar da gwani ba na gwamna na jam'iyyar APC a jihar Zamfara, bayan dagewa ana koma shata gudanar da shi har sau uku. Jihar ta Zamfara dai yana daga cikin jihohin da uwar jam'iyyar ta ƙasa ta shata gudanar da zaben na fidda ɗan takara ta hanyar yar tinke, sakamakon zafafar takaddama tsakanin ƴan takara takwas da suka kira kansu G8 da kuma wani ɗan takara da suke da'awar yana tare da goyon bayan gwamnatin jihar. Duk da yake an sake shata gudanar da zaben a yau, to amma hakan bai samu ba sakamakon matsalar karancin takardun jefa ƙuri'a ga dubun dubatar ƴan jam'iyyar da suka kwashe tsawon kwanaki uku suna danƙare a cibiyoyin zabe a jihar. Haliru Magami wani mazaunin jihar Zamfara ne ya kuma yi min bayanin yadda lamarin yake a yankunan su.
Ko ina da karamin hukuma zan shiga an ba da ballot paper 2,000 mutane sun yadda su kuma a raba ta, sun ce sai an ciko kayan nan ba su yadda, saboda suna ganin wani tsari ne na gwamnati na mutanen da suka so su yi zabe. Abin gudu tiya gas kawai aka halba ma mata, rikici kawai ake zaben nan ba zai yi ba gaskiya. Maru an wara rikici ya yawa har yanzu mazaɓin Maru kusan mazaɓa hudu da annan yankin ne. Irin ɗan sadau ɗan gulbi bindin duk ba a fara ba.
To sai dai kuma a cewar jam'iyyar APC ta jihar, tuni da aka shawo kan wannan matsala kuma za a so mazaɓen nan da sa'o'i biyu masu zuwa, a ta bakin sakataren ta na watsa labarai Sama'ila Sarkin Fawa.
Dama abin da problem na mu shi ne dama akwai ballot paper wanda anka aiko daga Abuja. So ballot paper ɗin nan is not enough. Kowane coach da gama ballot paper ɗin nan babu ita cika. Kowace da gama babu ita cika. To daga baya an koma aka mai da gani Abuja. Suka ba da umarni cewa a aji ballot paper a zo jama'ar da a cikin rajista jam'iyya a kira su kato bayan kato a yi zaɓe. So in Allah ya so yanzu haka kowace da gama da kowace ward da masu suna na tsaye suna jira kuma ba su umarni su ci gaba. Yanzu a yi zaɓe yanzu a gama insha Allah.
Rahotanni na nuni da cewa a wurare da dama jama'a sun nuna rashin amincewa da adadin yawan ƙuri'un da aka aika a yankunan su, lamarin da yasa aka gudanar da zanga-zanga a wasu guraren. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To da fatan za a gafarce mu na jin rahoton Jamhuriyar Kamaru. Yanzu ga rahoton Jamhuriyar Kamaru inda hukumar zaben kasar ta ce ta shirya tsaf domin zaben shugaban kasa da za a gudanar ranar Asabar mai zuwa. Duk da yake an hana masu sa ido daga kasashen Turai zuwa domin aikin sa ido, abinda wasu 'yan kasar suka ce bai dace ba. Ga Mama Awal Garba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Hukumar zabe mai zaman kanta ta kasar Jamhuriyar Kamaru, Elecam ko Election Cameroon ta bayyana cewar ta shirya tsaf domin gudanar da zaben shugaban kasar da za a gudanar da zaben ranar 7 ga watan Oktoba 2018 din nan. Jami'in hulɗa da jama'a na hukumar zabe mai zaman kanta Elecam, Mr. Zakari Muhammadu, ya yi mini ƙarin haske kan gudanar da zaben.
Wannan luwa tana taba mu kamar wato kidaya zabe a ranar da yamma daga karfe 6 in an tsayar da an rufe duk bayron zabe ake kidayawa. Mun kidaya muna da wato kwana 2 kafin mu tura ma commission, wato commission na departmental kamar da ake fada a harshen Faransanci, suna da sati 2 bayan zabe. Sosai duk wanda yake da tunanin cewa a gurin zabe ba yi adalci ba, yana da yanci ya rubuta munu, wato ya faɗi ya kawo kukan shi ko kuma ya kai ma ya kai kotu ya kai kukan shi na, kuma dole ne a hangi kukan na shi a duba a gani menene ya shige ko abin da ya shige in ata iya ta sa ko a sake zabe a wannan wuri in ko kuma a kawo dai wata wato hanyar gyara.
Ko da yake 'yan takarkari guda 9 ne suke neman kujerar shugaban kasar, cikin su hada shugaba Biya mai shekaru 86 da haihuwa a duniya kuma ya kwashe shekaru 36, yana gudanar da mulkin sa a kasar ta Jamhuriyar Kamaru a halin yanzu, kuma yana bukatar wadansu karin shekaru 7 domin ci gaba da shugabancin. Daya daga cikin shugabannin fararen hula na kasar Jamhuriyar Kamaru, Alhaji Musa Useni, ya nuna rashin jin daɗin sa kan yanda shugaba Biya ya haramtawa masu sanya idanu na kasashen nahiyar Turai shigowa kasar ta Jamhuriyar Kamaru, amma ya amince da masu sanya idanu na kungiyar nahiyar Afirka.
To a sakamakon haka ne muke ganin cewa yin fadin wannan abin da shugaba Fulbiya yayi yana daga cikin wato rashin adalci, mu kuma mu ji daɗin wannan ba. Abin da ya hana mu jin daɗin wannan kuma shine ya kamata ne a ba mu kowa wato dama wanda yake da dalili da zai zo ya bada nashi gudunmawa domin tabbatar da adalci wannan abin da ya zama cewa kowa ya halarci wannan fili. To a gaskiya al'amari yin haka da shugaba yayi game da hana wato kungiyoyi su zo su samu su kasance su ma sun jefa idansu domin ganin cewa an yi adalci, gaskiya wannan ba adalci ba. Mu kuma in Allah ya yarda mun dauka wato mun yi shi a rubuce, muna jira mu ga abin da zai bayar domin yana daga cikin abubuwan da suke kawo tikas a cikin wato kasashe, domin an so mu yin haka to akwai wasu kishin-kishin amma Allah da ya kiyaye. Wato zai kawo babban matsala domin za su ce a bani wanda aka riga aka shirya ta tun fil azal, wato yana nuna cewa an nuna ba za a yi adalci ba, shi yasa aka hana su zuwa. Zai kawo matsala kam, wato matsawan mar wato diplomatic matsala wato na harkar kasa da kasa zai kawo matsaloli da dama, amma muna tsammanin cewa muna roƙon Allah da kuma kungiyoyi na Afrika da ya ba mu dama da zo su sa nasu hannaye a ciki, to su yi adalci kada su yi yanda aka yi makaddafi. Wato kasance ne 'yan kallo ba su tsina na komai a ciki.
Masu magana dai suna cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da ƙasar Kamaru.
To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ce karfe 10:11:18. Ga kuma shirinmu na gaba.
Imma ba ta da ragu.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin Himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, muna tattaunawa ne da Abdulrahman Dan Idi Kotoko, ɗan asalin Ghana amma mazauni ƙasar Birtaniya. Yawwa Abdulrahman, na ce da wannan bayani da kake mana kenan muna iya cewa aiki ba wahala samu ko koya kenan?
Kwarai in dai ka tashi sai za ka samu.
Ka ce ana so a kawo irin tsarin Afirka, amma dai ba a riga an kawo ba, sai ka san wani ba yanzu nan. Har zuwa yanzu nan ba sai ka san wani ba, in dai kana takarda za ka iya samu.
To, Frances, wasu wuraren domin duk wani kamfani da bakakenmu ne shugabannin wannan kamfanin in ka je ko akwai aiki akan ce maka babu
wai me yasa
Allah ka dai sani amma in kai ka adani da wani da yake nini shugaba yace mini ga wani yana bukatan aiki ko ba aiki zan samu mishi masayi wajen aiki zan samu mai aiki ni nace abin da ke tafiya a farka muna son mu kawo shi nan kasan amma ainihin dai su sulare fararen fata su ba su san wannan ba
to Abdulrahman ya kaga aiki a kasan Ingila da gida Ghana
aiki Ingila na da wahala wahala dai aiki Ingila na da wahala don
kamar ya
kwarai dalili shine lokacin ka na farko baka wasa da lokacin ka in kana so ma aiki misali karfe 10 ne dududu in kai late bai wuce minti 5 ba
goma su ne
eh goma na goma karfe 10 da safe ko da yamma dai misali dududu in kai late bai wuce minti 5 ba
to
ya wuce minti 5 to cikin kudin ka za a fitar minti 15
to dai amma gida Ghana fa
a gida Ghana ai kusan sai lokacin da kaga dama don ni kamar sana'an da nayi sai in ce wannan yake cewa aiki ne na kaina
wane ne aiki
ai surfani nayi
to
Ghana
to banda na lokaci sai kuma me nene bambancin su
na da yake nan na biyu baka da wani huzurin da zai sa ka ce baka zuwa aiki
ko rashin lafiya
sai dai in rashin lafiyan yayi sanani in kuma ka je asibiti ya kamata ka zo musu takardu da ke nuna ai kai rashin lafiya ne
in baka zo da shi ba kuma
to an baka first letter warning letter ya faru na biyu an baka warning letter na biyu na uku an kira ka disciplinary na hudu to kai da kanka ka san
makomanka
ka rasa aikin ka kenan
sai dai ka je neman wani to saboda haka lahiyan ka shine jarinka
lahiyan ka shine jarinka ko kana so baka so ya kamata ka kokarta sai ka ga mutum yana nan gashi nan yana jin kasala ya gaji ga yana dafka kafara su tamo ya sha magunguna kwayoyi don ya je aiki domin in baka je ba kai don kanka ka wannan bilsin da zai zo maka ma daga gida da zaka biya ma to har baka je aiki rana dai ba to zaka yi
cizar ba ka ce da farko ka fara aiki ne takardar wani ana haka na kafin da takardar wani
da ana haka a da kenan
yanzu fa
amma yanzu kusan in ba aiki ne da yake mutanen mu na Afirka ke gaban wannan aikin ba yanzu bai yiwuwa don ana binciken takardu yanzu tun daga dai mu ce aka fara rikice-rikicin yan ISS da sauransu tun daga wannan lokacin suka fara bincike sai an tabbatar kai ne wa kai ke da takardun tukuna a baka aiki
to ya saukin samun takarda yake a Ingila
to kamar kanda na ce maka kowa da rabon shi
kwarai
kowa da rabon shi wani zai zo tsakanin shekara 2-3 ya samu wani nanan kuma ya kai kusan shekara 30 har yanzu yana nan yana nema
kirin wannan baka takarda to da ya zaka aiki
shi na ce ka wani zai ya baka takarda kai aiki amma an baka takarda kana aikin shi ma dai wahalan shi na da yawa domin duk ran da wani abu ya faru aka zo bincike ya kamata kai ka buya
to dai
don ba haka ba har an zo an yi bincike aka fanci ba kai ba ne da kai da mai takardar duka
kun gane kuranku
kwarai kuwa
to Allah ya sauka mun dai magana aiki haka na to ya rayuwa take a kasan Turai idan ka kwatanta rayuwa a gidan Afirka
to
musamman irin a ce shi kanshi samun kuɗi da kashe su da samun abubuwan jin daɗin rayuwa
akan yi abubuwan jin daɗin rayuwa da sauransu da samun kuɗi dai koya dai nan in ka tashi kai aiki zaka samu kuɗi amma misalin jin daɗi dai ni ban ga wani jin daɗin da ke cikin Turai ba illa in ran da kai aiki aka biya ka kuɗin ka to ranan jin daɗin kenan ganin wannan kuɗin shine jin daɗin Turai
Masu aure a tarbe mu cikin shiri na gaba domin jin bambancin rayuwar Turai da gida Afirka. Yanzu Amadin Bakon namu Abdulrahman Dan Idiko Toko da Julie Gresham da ta daina sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. To yanzu kuma mun zo ga sakonnin da ku masu haro kuka aika mana.
Sakon farko ya fito daga Musa Sala Fataskum dake unguwar Tanjar bayan waya. Salam biyo ya Hausa, siyasa rigar yanci. Na fara da wannan karin magana ne domin na jawo hankalin al'ummar mu ta jihar Yobe, musamman iyaye mu mata kada yan siyasa su yaudare ku ta hanyar ba ku sabulu, omo da zannuwa ko kuma taliyar ɗan leda. Tsalle ɗaya dai ake a fada rijiya, amma sai ai dubu ba a fito ba. Kamata yayi ku tsaya ku tantance yan takarkarar dake kishin al'ummar mu ta jihar Yobe. Ba mai kishin aljihunsa ba. Sai kuma sako na biye wanda ya fito daga malami manya ta Kalau birnin Kebbi. Dan Allah ku mika mana koken mu zuwa ga mai girma gwamnan jihar Kebbi Sanata Atiku Bagudu da ya dibi girman Allah ya yi mana adalci bi mana haƙƙinmu. Da alƙali Nasiru Zagga ya kwace mana inda alƙali ya kwace mana gidan da muka gada ga mahaifiyarmu ya baiwa ƴaƴan yayanmu. Karshe muke roƙon Allah da ya sa wannan koke ya kai ga kunnan mai girma gwamnan jiharmu mai adalci Sanata Atiku Bagudu. Salam murya Amurka, ina goyon bayan da dokar gwamnatin kasar Nijar ta fiddar akan saka hulan kwano da kuma ɗaura bel ga direbobi. Ga fatan al'ummar kasar Nijar za su bani haɗin kai ga wannan doka. Sako daga Alhaji Abbas mai trader bakin kasuwa cire ji jihar Bauchin Najeriya. Sai kuma sako Isu Diyal Faki, zaben fitar gwani da ke gudana a sassan jihohin Najeriya. Muna roƙon Allah ka zaɓa mana jagorori na gari masu kishi da tausayin talakawa, amin. Sai kuma sako na ƙarshe na haɗin gwiwa ne daga Umar Bello Madibo Wuro Birji Gombe Bypass da magaji Alaska tashan Magarya Kumo. Salam biyo ya Hausa, nan Allah ku bamu damar mika ta'aziyarmu ga mai sauraron ku a koda yaushe wato Muhammad Ahmad Usman Tanga Makeri wanda Allah ya yi wa mahaifiyarsa rasuwa. Allah ya ji kanta da rahama, in ta mu tazo Allah ya sa mu cika da imani.
Kuma da yanzu mun zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai, amma wannan kara ta kai ce.
Wata babbar kotun Majalisar Ɗinkin Duniya ta umarci ƙasar Amurka da ta tsage takunkumin da ta dora wa ƙasar Iran waɗanda suka danganci magunguna, abinci da ƙarafunan gyaran jirgi a wani mataki na baya-bayan nan a shari'a akan matakan da gwamnatin shugaba Trump ya dauka akan ƙasar a farkon wannan shekarar. Iran ta kai kukanta gaban kotun ƙasa da ƙasa akan wannan mataki na Amurka na sake kakaba mata takunkumi wanda a da aka dage a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta shekarar 2015 da yake ta ka'idar yarjejeniyar shekarar 1955 da aka kulla tsakanin Amurka da Iran. Kayayyakin taimakon gaggawa a hankali suna isa tsibirin Sulawesi da ke kasar Indonesia ta tsakiya wanda girgizar ƙasa da guguwar tsunami suka yi wa barna, suka kuma kashe fiye da mutane 1,400. Lokacin zabe yana karatuwa a Najeriya, a saboda haka ne hukumomin tsaro a Najeriya tare da hukumar EFCC suka haɗa ƙarfi domin hukunta duk wanda aka samu da laifin saye ko kuma sayar da ƙuri'arsa. Shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu shi ya bayyana haka a wata hira a lokacin da ya rako shugaba Buhari halartar babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Ƙungiyoyin agaji sun koka akan shawarar da ƙasar Burundi ta yanke da takatar da ayyukan ƙungiyoyi masu zaman kansu na taimako duk da ƙorafin da ake da ke da akwai na cin zarafin bil'adama da ke da kai a ƙasar.
To madalla da takaitaccen labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa, amma an jima muna so ne ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan me kuke ganin ya kamata gwamnati ta yi domin kaucewa mallakan makamai a hannun mutane ba bisa ka'ida ba. Yanzu Amadun kowa da kowa nan sashen Hausa musamman ita tafin su sa da sodangi da ta taimaka muka gabatar da shirin da Julie Gresham da ta bada umarni, sai injiniyan mu Clan Halas ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa a yi cigaba da sauraron sashen Hausa. Domin ko ga Usman Ahmed Kabara nan da Daula Salim sun shirya domin gabatar da shirin yau da gobe. Ai sauraro lafiya.
Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta.